الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na talata hudu ga watan Dhulqa'dah hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 347 wanda ya yi daidai da 21 ga watan hudu 2026 dan ci gaba da karatu na Riyadus Salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 67 hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda mun riga mun karanta matni na hadisin mun tsaya wajen idza sa'alta fas'alillah wa idza da'anta fasta'in billah. Wannan gaba tana nuna mana kowane abu ana roƙon Allah shi ne. Duk abin da ka sani, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, wa in min shay'in illa 'indana khazainu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum. Kowane abu da ka sani, ba wani abu a duniyar nan illa indana khazainuhu, ma'ajiyar shi, matattarar shi Allah ya ce wajen mu take. Wa ma nunzilu ba mu sabkar da shi illa bi qadarin ma'lum, sai ne da gwalgwado sananne ko yadda Allah ya yi nufin kadarta wannan abu. Kenan komai hannun Allah yake. Don haka duk abin da mutum zai fuskanta cikin rayuwa, kenan warwarewa wannan matsalar tashi wajen Allah take, ba wajen wani ba. Farko roƙi Allah, sannan sai ka bi hanyoyin da za su kai ka ga wannan abu wanda kake bukata. Rishin lafiya gare ka ko ga ɗanka ko ga matarka, kamun ka tunkari likita, roƙi Allah, Allah ka ba ɗana lafiya. Addu'o'i wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ka yi su, sai ka ga in ka je wajen neman likitan, sai Allah ya haɗa ka da likita wanda yake ƙwararre, wanda zai iya gano ciwon wannan yaron. Maimakon in ka mai da hankali kurum wace likita ce tafi kaza, wani likita ne ya yi ƙwarewa wajen kaza, to sai a je a kasa samun dace, ko a kasa gano ciwon, ko kuma a je a yi ta buga-buga, ko ka faɗa ga likitan da mai tsoron Allah ya rinka yin nan da nan da kai, a yi ta wahala a kasa gano abin da za ka yi. Roƙi Allah, komi ga hannun Allah yake. Duniya ce ta maka tsaye, ka rasa ina za ka, gabas ko yamma, komi ya ɗinke. Roƙi Allah madaukakin sarki, komi ga hannun Allah yake. Hatta ƙamna fa ga hannun Allah take. Ƙamna wani ya soka tsakanin miji da mace, ƙiyayya wani ya ki wani, ga hannun Allah yake. Allah yake turowa da ka gaba yadda kake so ga matarka ba, ko ki gaba yadda kike so ga mijinki ba. In irin haka ya faru, sai a ɗaga hannu a roƙi Allah. Addu'a abu ne wanda yake sunna ta annabawa. Dukkan matsati wanda annabi zai shiga, za ka ga in ya tashi sai ya ɗaga hannu. Mu abinda in ya faru gare mu, duk wani abu ya yanke maka kenan. To su annabawa ba haka ba ne. Wani abu yana zo masu wanda ana ganin hallaka gaba ɗaya, ko da wasu sun nuna mun hallaka, sai annabawa su ce a lokacin da Fir'auna ya taho da rundunar shi, wanda yake ganin mutanen Annabi Musa ƴan kaɗan ne, inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun. Lokacin ga Fir'auna baya ga teku gaba, kenan baya kisa gaba halaka. Mutanen Annabi Musa suka ce inna la mudrakun, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. A wannan lokacin annabawa ba su san su sare ba. Liba Ayyub alayhi salam cikin cikin kifi aka jefa shi, bai san sarewa ba. Daga nan ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. To Allah shi ke yin komi, don haka shi ake tambaya akan komi. Kamun a ce an tambayi wani ɗan adam wani abu, Allah ake tambaya. Ɗan adam kuma ba a tambaye shi abinda bai iya yin shi sai Allah. Ko dai ya zamana in yana da rai dai shi wannan ɗan adam ɗin bai iya yin wannan abin. Arzata mutum, sama mutum wani abu na farin jini, wani abu dai wanda Allah kaɗai da ke yi gire shi, to wannan ko ɗan adam na da rai ba a tambaye shi shi. Akwai ababe wanda ɗan adam yana iya yayi maka so, to wannan lokaci kuma shari'a ta aje sharuɗa wanda ke sa ka yi roƙo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su. Ya zama mana mutum ya samu karayya arziki, ko ya ɗauki wani nauyin abin da ba zai iya bada shi ba, ko wani bala'i ya samu dukiyar shi, ko gobara, ko wani abu, to a wannan lokacin yana iya ya roƙi mutane. Kenan abinda mutane suke iyawa shi ake roƙonsu. In mutum zai iya daurewa ya roƙi Allah, to Allah shi ne zai koro mutane su zo su mashi, saboda su kansu mutanen Allah suke roƙo. Bai kamata ga mai roƙo ya roƙi mai roƙo ba, haka ya kamata. Kenan abinda ke da kai a wannan, abinda ɗan adam yake iyawa, in yana da rai ana iya a roƙe shi ya bada, in akwai abin da yasa za a iya roƙon shi. Amma abinda ɗan adam bai iyawa, to ba a roƙon shi shi. Haka in ɗan adam ya zama da ya riga ya mutu, ba a roƙon shi komai. Ɗan adam ɗin nan kuma kowane ne shi, ba ka cewa mala’ika imani kaza, ba ka cewa annabi imani kaza, ba ka cewa wani wanda ya rasuwa da sunan cewa waliyi ne imani kaza, dukkan wannan ba a yin shi. Iza sa’alta fas’alillah. Annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari yake ɗaukan ma sahabban shi, ya ce wa Allah tas'alan nasa shay'a, kakka roƙi mutane komi. Shi wannan sahabin ya ce wallahi ko bulala ta za ta faɗi ba yadda za a yi ce ma wani mai koma ne, saboda ya ma annabi alƙawarin cewa ba zai tambayi kowa komi ba. Wa idza sta'anta fasta'in billah, in za ka neman taimako nemi taimakon Allah shi kaɗai. Taimako shi ma kamar yadda tambaya take kashi biyu ne, akwai taimako neman taimako na mutumin da yake iya yi maka wani abu, ba laifi abinda ba ka iyawa ka nemi wani ya taimaka maka a kan shi. Amma abinda aka san cewa ba mai iya yin shi sai Allah, to ba ka neman taimakon wani a kan shi. Lokacin shi ne ke nuna iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ai kai kadai ne muke neman taimakonka, kai kadai muke bauta mawa, kai kadai ne muke neman taimakonka. Wannan shi ne sigatul hasri take nunawa, iyaka. Ba a ce na'buduka ba, sai aka ce iyaka na'budu, kai kadai muke bauta mawa. Wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman taimakonka. Irin wannan taimakon ne to Allah kadai ake nema shi. To balle in ya zama da mutum ya riga ya rasu, ba a neman taimakon wanda yake ya rasu, ba a cewa wani da wani wanda ke cikin kabari imani kaza taimaka mani da abu kaza, shi ma ba a yi. Allah kadai ake neman taimakon shi. Annabi yake faɗa ma Abdullahi ibn Abbas wannan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bambanci tsakanin tambaya roƙo da kuma isti'ana. Shi roƙo tun farko ma da ba ka da abu kake roƙon a yi maka. Isti'ana kuma kana iyawa kaɗan amma ba ka iyawa duka, sai ka a nemi a taimaka maka ka iya sa. Wa'alam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe ma Abdullahi ibn Abbas wani babi na tauhidi kuma. Ya san cewa ba wanda ya isa ya amfanar da mutum wani abu sai Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ka sani da a ce al'umma za su tattaru na duniya gaba daya tun farkon halitta har ƙarshe dan su taimaka maka da wani abu, su amfane ka da wani abu, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, ba su iya amfanar da kai da komi sai abinda Allah ya rubuta maka cewa wannan abu za ka same shi. Kuma duk wanda ya jarabta al'amura zai ga haka, za ka ga wani abun zai iya tasowa, za ka ce ai ina da wani, ina da wani, ina da wani, ai da na ga wani komi ya ƙare, da na tafi wajen wani komi ya ƙare. To in ko ba Allah ya yi nufin cewa za ka samu amfani daga wannan wani da wanan ba, duk yadda ka buga ka buga al'amarin ba zai yiwu ba. Don haka dai da mutanen duniya gaba ɗaya tun farkon Adam alayhi salam har ƙarshe za su nemi su amfanar da kai wani abu, ba su iya amfanar da kai da komi sai abinda Allah ya yi nufin amfanin shi zai kawo gare ka. Walau ijtama'u wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay, da za su tattaru kuma mutanen duniya tun farkon halitta har ƙarshe na mutane suna nufin su cutar da kai wani abu, ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta cewa zai cutar da kai ko cutar da za ta iya ta same ka. Kudi ba a nan ba da daɗewa ba muka yi ƙissar wannan yaro na wanda aka tura ya koro sihiri, wanda ya haɗu da malami ya koya mai tauhid. Bayan da ba a yi ba a hallaka wannan yara, a ɗauke shi a kai cikin teku a tilla ya yi addu’a Allah ya kubutar da shi ya hallakar da wanda suka je hallakar da shi. A haukan dutse mai tsawo na aje ko shi ya hallaka, ya yi addu’a waɗanda suka je hallakar da su su za su hallaka shi ya dawo. Wannan ya nuna cewa duk al’umma da za su taru ba za su iya cutar da kai komai ba sai abin da Allah ya yi nufin zai same ka. Annabi ya ce rufi'atil aqlam, alqalumma wanda aka rubuta komai da komai an riga an ɗauke su. Wajaffatis suhuf, takardu kuma wanda aka yi rubutun gare su sun riga sun gama bushewa. Wannan hadithi yana nuna mana dogara ga Allah cikin kowane al'amari wajen jawo amfani da kuma tunkuɗe cutarwa, cewa mutane suna zamowa sanadiyya ne, Allah kaɗai ke iya yarda wani amfani ya zo daga mutane zuwa gare ka. Haka wata cutarwa Allah kaɗai ne in ya yarda wata cutarwa da mutane za su shiryawa ta same ka. In ba haka ba, ku kalli annabi Ibrahim yadda aka shirya aka rura wuta aka ɗaukai aka jefa, Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. To amma wannan yana nuna maka kakka nemi amfani, kakka tashi ka nemi abinda zai amfane ka. A'a, wannan yana nuna in ka ga wani mugun abu daga waɗansu mutane zai tunkaro ka kakka kiyaye kakka yi kokarin kauce ma wannan mugun abu wannan ba shine abin da hadisi ke nufi ba a'a in alkhairi ne in amfani ne tashi tafi wajen neman shi sannan ka dogara ga Allah in wani sharri ne mutane suka tunkaro da shi kakka tafi gaba gadi kace ai na dogara ga Allah ai naji hadisi yace walaw ijtama'u ko wa ijtama'u ala an yadurruka bi shay lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk ace maka wannan hanya akwai yan fashi da makami akwai yan ta'adda a wurin kace ai Allah yace wa ijtama'u ala an yadurruka bi shay lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk to wannan ana ce mishi ganganci a kauce tare da neman tsarin Allah daga gare su wannan lokacin da Allah zai sa ku ciki cibir da su kuma sai Allah ya hana su cutar da kai amma ba ka tunkare su ba ka ce ka dogara ga Allah وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك كنن تجاهك إن تفسير الجياز أنا تيوى أمامك قبق ليك لا تسام الله قبق ليك دأب دكسا هنو كما يندنا فتابايا سيكا متعني سنكوما ينكدو انكراتوني متعنينا وحالا سيكا كشف شف كذوكا تالي in kasuwanci mutane suna fa'ita shi sai kaga kai ba wahala komi kasa gaba yana tafiya daidai to dukkan wannan yana daga kiyaye Allah ko sannan nan kadai fa karkaje wajen wani abu daban Allah ce wai wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk umarni iyalanka da su yi sallah واصطبر عليها كما كي حقولي أكن سلن لا نسألك رزقا باب تنبيك شأن أرزك نحن نرزقك موزام أرزقك كنان احفظ الله لك يا الله ككيا يا الله تجده أمامك ذاك سامو الله قبق لك أذكر الأمر يتتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ka san da Allah kenan lokacin da kake cikin yalwa Allah zai san da kai lokacin da kake cikin tsanani lokacin da kake da shi dauki taimakawa bayan Allah lokacin da ka samu karayar arziki kana daga hannun Allah madaukakin sarki zai baka lokacin da kake da lafiya bauta ma Allah lokacin da ba ka da lafiya in ka roƙi Allah madaukakin sarki zai san da kai amfani da lokaci amfani da lafiya amfani da wadata wajen bauta ma Allah to a wannan lokacin ko da wani bala'i zai zo in ka roƙi Allah Allah zai karɓa maka amma ya zama da mutum ne kai bujirarre Allah baka damu da shi ba sai lokacin da bala'i ya same ka sannan sai ka ce za ka komawa ga Allah to irin wannan Allah yana da fadla in ya so zai iya karɓar karkatarka zuwa gare shi in ya so kuma ba lalle ba wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak kasancewa dukkan abin da kaga ya kuskure maka daman ba zai same ka ba na alkhairi ne ko na sharri وما أصابك دأب أنك قياسا ليك نا الخير كون شر لم يكن ليخدعك وانا أبن داما تم بذي كوتي بك واعلم أن النصر مع الصبر كسني تيوى تن نصر ينا تارد حقولي أتكن كون الأمر لوك تندم وتنزي حقولي ya bi Allah ya dogara ga Allah ya roki Allah to insha Allah Allah yana zuwa da yayewa ta bakin ciki inna Allah ma'a sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi haƙuri, to Allah bai tozartar da ladan wanda ya kyautata. Wa anna al-faraja ma'a al-karb, yayi wa bakin ciki tana tare da bakin ciki. Wa anna ma'a al-usri yusra, wa anna yusran ma'a al-usri, haka ne jerin magana take. Kenan sauki yana nan tare da tsanani. Duk lokacin da kaga tsanani ya zo, kasancewa sauki yana nan tare da shi. Don haka in ka kalli ma'al usri yusran, al-usr za ka ga yana da alif wallah, amma yusran din nan za ka ga nakira ne, bai ɗauke da alif wallah. Malamai suka ce in ka ga nakira ta maimaita, to na farkon ba shi ne na biyun ba, wannan galiban kenan. Nakira yanzu nan al-usr ma'al usri yusr, wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran a cikin suratul sharh. Kaga al-usr ya maimaitu, yusran shi ma ya maimaitu, amma al-usr yana da alif da lam, kinan abu guda ne, tsanani guda ɗaya ne. Yusran, yusran din nan kowane yusr daban yake, wannan shi ne ƙa'ida ta balaga, amma wannan wani lokaci ne. Don haka malamai suka ce ba yanda za a yi tsanani guda ɗaya ya rinjayi sauki guda biyu. Tsanani guda ɗaya, saboda wannan al-usr wanda ke da alif wallam da aka maimaita shi, yana nuna tsananin guda ne. Yusran, yusran da aka maimaita shi sau biyu, yana nuna na farkon ba shi ne na biyun ba. To kenan sauki biyu in suka haɗo, ba yanda za a yi tsanani guda ya iya rinjayensu. La tukhasin bi wahidin ahla baitin, mawaƙin Larabawa ya ce in ka zo yin faɗa, kai guda duk jarintakka, kar ka zo ga ‘yan gida gaba ɗaya ka ce za ka yi faɗa da su. Fa da'ifani yaglibani qawiyya, masu rauni guda biyu suna iya su rinjayi wanda yake mai ƙarfi. To a nan ne suka ce tsanani guda bai iya rinjayi sauki guda biyu. To irin wannan ka'ida na ji wani ya kafa dalili da ita, wai akan cewa Allah yana ko'ina. Ta ina ya kafa dalilin ba tare da kula ba? Sai ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilahun. Kenan ka'ida wannan, dan haka nace muku galiban. Kenan wai wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilahun, kenan nan nakira ta maimaitu, kenan Allah ne yana ko'ina, sama yana can, nan yana nan. Saboda nakira in ta maimaitu, kenan na farkon ba shi ne na biyun ba. Kaga wannan haƙiƙa ghafla ce, saboda in ya faɗi haka ya nuna kenan akwai alloli ba ɗaya ba. Saboda ita ka'ida cewa take na farkon ba shi ne na biyun ba. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, anan abin da ake nufi da ilahun ma'budun, ai wa huwa alladhi fis samai ma'budun wa fil ardi ma'bud. In ka kalla kuma ƙasa da sama, Allah shi ne ake bauta mawa, shi ne masu gaskiya suke bauta mawa. To anan ba a ɗaukar wannan ƙa'ida don za ta kai ka ga abin da ba shi ba ne. Waccan aya ta suratul an'am da take cewa wa huwa allahu fis samawati wa fil ard, haka qira'ata
Hafs take karantawa sai a tsaya wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard sai a tsaya dai sai suka ce kenan Allah yana cikin sammai Allah yana cikin ƙasa to mu Qur'ani wanda muka hardace Qur'ani da shi wanda ke da warshi din nan annabiya zaka ga akwai waqfa nan Allahu akbar kuma shine duk wanda ke yin maganar nan da shi suka hardace Qur'ani cewa yake wa huwa Allahu fis samawat sai ka tsaya ka gani amfani na waqfi kenan Allah shine cikin sammai ko akan sammai wannan fi a rinka fazarta da ala samawat Allah shine akan sammai amma wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun anan kasa kuma ya san sirrin ku da abinda kuke bayyanawa kuma ya san abin da kuke aikatawa kaga waqfi nan yana iya jawo aqida ta yi kyau yana iya jawo bacin aqida waqf a cikin alqur'ani ba shirme bane lokacin da zaka bi qawaid nashi zai haifan maka shari'a in kuma ka kibin qawaid nashi zai iya haifan maka dafata yanzu nan lokacin da zaka cewa wa huwa Allahu fis samawat shine Allah wanda ke akan sama shikenan magana ta tsaya nan in kace wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum aqasa kuma ya san sirrin abinda kuke sirrantawa da abinda kuke bayyanawa kaga magana ta zo daidai wanda ke da mushkila in kace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard to shine masu irin waccan fahimta suke fahimta kuma ba su wannan fahimtar sai sun kaurace ba Al-Qur'ani wanda ke da riwaya ta wasu dinnan wanda ke da waqafi ana Ar-Rabi' yana nufin hadisi na gaba shine hadisi wanda yake na hudu An Anas radiyallahu anhu qala innakum لتعملون أعمالا أنس ابن مالك يجي تيوا كنا أيكتا وسئل أيكا كو ينزى من أنس كينا وانا سنة لغت كن قرني وانا يكي النبي صلى الله عليه وسلم يا يديش النبي ياتي خير الناس قرني حديث لكي تيوا خير القرون قروني وانا لفظ خير القرون به نتم خير الناس قرني في يوم متعلي سودي وانا سكي زامن دني سكي زامن يمدادن ثم الذين يلونهم سنن وانا دكي بي كي مسو ثم الذين يلونهم سنن وانا دكي بي كي مسو تكاد وانا أنس لوكتين ديكي zamani ne na tabi'ai kenan zamani ne wanda annabi ya yaba amma tare da haka bambanci tsakanin zamanin tabi'ai da zamanin sahabbai sai ce innakum lata'maluna a'malan ku kuna aikata wasu ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum a cikin ganinku wannan ayyuka da kuke adamku su suka fi siriri mina sha'ari daga gashi kamar ba komi bane kankanan abubuwa ne Anas yace kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min al-mubiqat zamanin annabi muna ganin yun waɗannan ababan yana daga cikin ababan da ke hallaka mutane ko da yaushe mutum ya san Allah ko da yaushe yake girmama laifi kenan ko da yaushe rishin sanin Allah ya yi rauni ko da yaushe mutum yake ganin abin da ya aikata ba bakin komi yake ba yace ayyuka innakum lata'maluna a'mala kuna aikata wasu irin ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r cikin idanunku kuna gaba komi ba mu zamanin annabi na'udduha min al-mubiqat muna lissafa wannan ayyukan cikin ababe wanda suke halaka mutum. Anan ne malamai suka ce kakka kallin karancin laifin da zaka yi, ka kalli wa ka saba mawa. Allah madaukakin sarki laifi guda kadai mutane za su yi halakar da su gaba daya. Ka kalli waɗannan mutane waɗanda suka gabace mu, mutanen annabi Nuh, mutanen annabi Hud, Samud, ashabul aika, mutanen Shu'aib, dukkansu wasu za ka ji abinda suke yi bautar gumaka ne, mugun abu ne. Wasu rage ma'auni kadai suke yi, wasu suna liwaɗi, wasu suna abu kaza. Akan wannan ne Allah ya halakar da su gaba daya. Za ka ga mu al'ummar annabi za mu haɗa dukkan waɗannan ababen waɗanda waɗancan suke yi dukkan muna yi. To amma saboda rahma ta Allah ya kyale mu ba tare da ya kama mu da wannan laifi ba, don haka sai mu kai mu rinka ganin wannan abin kawai ba bakin komai ba ne. Zulmi guda kadai da shi Allah yake halakar da waɗannan al'umma. Iblisu cewa aka yi sujada ga Adam kadai bai yi ba, Allah ya nisantar da shi daga rahmat. Adam alayhi salam cewa aka yi kayyaci itaciya kadai ya ci, sanadiyar da kayan jikin shi suka rinka barin jikin shi kenan. Kuma aka fidda shi daga aljanna. Aisha radiyallahu anha kalima guda ta faɗa, ba ma kalima ba, kishiyanta ce ta nuna cewa gajera ce da hannunta ta nuna kwan. Annabi ya ce kin faɗi wata kalima da za inda za ta zama wasu ruwa a ɗiga ta a teku, da sai ta gurɓata wannan ruwan. Kawai ce ma ‘yan uwarta kishiyanta ta yi hasbuka min safiya haka, ta nuna cewa tana da gajarta. Annabi ya ce kin faɗi kalima wadda da za a ƙasa ta cikin teku dukka sai ta gurɓata. Teku kwanaki muke fa daga Misra zuwa Saudiya, duk kwanakin nan da za mu yi uku cikin ruwa muke ba ka ganin ƙarshen su, su ne na teku. In ka kalli gabas ba ka ganin iyakansu, yamma ba ka ganin iyakansu, za ka yi kwanaki kana tafiya cikinsu. To su ne wannan cewa da ta yi kishiyarta gajera ce da za a maida su wani abu wanda yake za a iya ɗasa shi cikin teku, zai iya gurɓata wannan tekun gaba ɗaya. Wannan za ka sanin cewa lalle kam ababen da muke aikatawa muna wasu abubuwan da muna ganin su kaman gashi. To amma zamanin annabi suna lissafa su daga cikin ababen da ke halaka ɗan adam. Kaga anan ne ya kalima guda kadai bal ishara ce ta yi ga yadda annabi ya ce. Annabi kuma ya ce innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, mutum zai iya faɗan wata kalima wadda za ta iya fusata ma, za ta iya fusata Allah madaukakin sarki. La yulqi biha balan, wanda ba tare da ya ma kula da wannan kalimar ba, yahwi biha fi nari jahannama sab'ina khariqa, zai gangara saboda wannan kalima da ya furta cikin wutar jahannama shekara 70 kalima guda kadai ba tare da ya kula ba ya fade ta zai rinka gangarawa cikin wutar jahannama shekara 70 kamin ya fada cikin ita wutar to dan haka mutum in zai aikata abu ba ganin cewa wannan abu kadan ne ba a'a kalli wane ne zaka saba mawa Allah madaukakin sarki wanda zaka saba mawa shine kake cewa kowace sallah kake cewa akbar 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 ya fi kowa girma ya fi kowa girma ya fi kowa girma to dan haka abu ko kadan ne in kai shi ga babba yana zamowa mugun abu ka je wajen shugabanni mana ka gane inda zaka takawa ka bi ma sai an nuna maka duk wani abin da ba komai bane in kana cikin masallacin nan zaka iya yin abin da ka ga dama a can ba haka yake ba abin da yake dan karami ne ma babba ne gare su kuma ba za su yarda ka saba musu akan shi ba to dan haka ana diba wane ne aka tunkara sai ya zama na aiki yayi girma ko karanci hadisi na biyar shi za mu yi kokari ko yaya muka samu gare shi mu dakata عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقدي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله يضع ألا ينكيش وغيرة الله تعالى كما كيشين ألا ملوح جنسر كيشين أن يأتي المرء ما حرم الله عليه كيشين ألا شين الأدب ya zoma abinda Allah ya haramta mashi shi wannan shine kishi na Allah akwai sahabin da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana magana akan mutum ya samu matar shi da wani akwai Sa'ad yace ma'aikin Allah wallahi ni inda zan zo in tar da matata da wani yace wallahi zan dauki takobi na in bige shi da kaifin ba zan bige shi da kaurin takobin ba inda take kwanci haka a datsa shi zangi da kaifin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yaji haka yace ata'jabuna min ghayrati sa'ad kuna mamakin kishi na sa'ad ana aghyaru minhu ni na fi kishi inji annabi wallahu aghyaru minna shi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mu kishi da ni da shi kinan Allah yana kishi kishi na Allah shine ya zama da mutum yayi abin da Allah bai so adan da ya kamata mu dakata sai dai in akwai tambaya insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin